Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16 22 da kuma 25. Abin nan yayin da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a binnin Kwanni. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Asare Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim a yawo muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana, 10 da safe a nan Washington DC. Yau 9 ga watan Disamba shekarar 2017 ga kanin labaran duniya.
Akalla mutane 6 ne dauke da makamai na yan awaren kasar Kamaru aka kashe. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya yayi Allah wadrai da harin da aka kai wato wato aikin wanzar da zaman lafiya dake aiki a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. Wani jirgin saman Isra'ila ya kai hari a zirin Gaza a matsayin martanin harbin wani roka da aka yi daga Gaza wanda ya dalilin mutuwar mutane biyu a yau Asabar din nan.
To babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na can tana gudanar da babban taron ta Abuja inda wakilai za su zabi sabbin shugabanni. To sai dai rotannin farko na cewa an fara kai ruwa rana.
Ban san meye Governor Wike yake so da ya dace yana nema ya ka rarrabuwan kan party, yana nema ya kashe ma party gaba ɗaya, because ni yasa in ta alheri ne su da suka yi taron nan a Fatako suka ce ya koma kasan Yarba, don me shi kadai zai fito yace kuma bai yadda ba.
Muna dauke da karin bayani. Sannan a Jamhuriyar Nijar, hukumar da ke yaki da cin hanci a kasar ta yi wannan korafin
da inda ba a samu shi kamar cikin fannin makaranta ko kuma fannin likita. To yau ya zama gama gari ko ina ka zo akwai cin hanci da rashawa.
Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Kalmasi Garba, amma fa duka sai Ladan Ibrahim Ayawa ya karanto mana labaran duniya.
Masu aure, assalamu alaikum. Akalla mutane 6 ne dauke da makamai na yan awarin kasar Kamaru su da yan sanda da dan sanda guda daya a kashe, yayin da wasu yan tawaye mutane masu aka yi musu rauni a garin Manfe, daya daga cikin bangaren da ake magana da harshen Ingilishi na kudu maso yammacin kasar Kamaru. Wannan lamarin da ya faru ne lokacin da aka kaiwa wani shingen soja da ke garin na Manfe hari. An kai hari ne bayan da tawagar Najeriya ta musamman ta tabbatar wa kasar ta Kamaru cewa za su haɗa hannu domin yaƙi da ta'addanci a wannan wuri. Dama kasar ta Kamaru ta jima tana kokawa akan yadda yan awaren suke amfani da bakin iyakan Najeriya a matsayin wurin atisayensu. Wakilin wannan gidan rediyon mai aiko da rahotanni daga kasar ta Kamaru, Moke Edwin Kindizeka, ya ce ministan sadarwa kuma mai magana da yawun gwamnatin kasar Isa Chiroma ya ce dubban matasa ne dauke da makamai da suka hada da bindigogi, adduna, kwari da baka su kai wa 'yan sandan da ke yankin na Mafi hari da daren ranar Alhamis din da ta gabata. Chiroma ya ce sakamakon harin ne da 'yan sanda guda ya mutu, kana 5 daga cikin maharan su ba suka mutu, kana wasu dama suka samu rauni. Ya ce 5 daga cikin maharan da aka kashe sun haɗu da ajalinsu ne lokacin da jami'an tsaro suka mayar da martani na harin da aka kawo musu kusan su mutane 200 a garin na Manfa. Wannan dai shine irin sa na uku da aka kawo a garin Manfa da kuma makwabciyarta Iyu Mojuk, wanda gwamnati ta ce an kashe akalla sojoji 7 da 'yan sanda, kana wasu dama suka samu rauni. Mazauna wannan yankin suka ce akalla jami'an tsaro 16 ne aka kashe a wannan wurin tun daga lokacin waɗannan har-haren. Wannan gari na Iyumojuk shine irin garin su Julius Ayuk Tabe, wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban farko na yankin Ambazonia da suke kirarin warewa daga kasar ta Kamaru. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya yi suka da kakkausar lafazi game da harin da aka kaiwa tawagar aikin wanzar da zaman lafiya da ke aiki a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, wanda ya musabbabi mutuwar mutane akalla 5, wato 'yan Tanzania har su 15 da sojojin kasar Kongo su 5, dukansu masu aikin wanzar da zaman lafiya ne. Kwamitin dai ya yi wata ganawar siri a ranar Juma'a da rana domin tattauna wannan batu, bayan sun yi tsit na 'yan daƙiƙoƙi domin karama waɗanda suka yi hasarar rayukansu sakamakon wannan harin. Har ila yau sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana damuwarsa game da wannan harin, wanda ko bayan mutanen da suka mutu haka kuma wasu da dama da yawan su ya kai 50 sun samu rauni daban-daban. Sai dai masu wannan aikin suna daga cikin ayarin aikin wanzar da zaman lafiya na musamman ne da mazauni a gabashin kasar ta Congo. An kai wannan harin ne dai tun a ranar Alhamis da yamma a wurin da ke cike da hadari na yankin arewacin gundumar Kivu. Sai dai yanzu haka an kara samar da karin sojoji a wannan wurin, kuma babban hafsan da ke jagorantar wannan rundunar ya ce yana shirin mayar da martani. Sai dai wani jami'in Majalisar Dinkin Duniya ya shaida wannan gidan rediyon cewa ba mamaki ƴan tawayen Uganda ne suke kawo wannan hari, domin sun jima suna gudanar da ayyukan ta'addanci a yankin, kuma ba wannan ne karo na farko da suka kai wa sojojin Majalisar Dinkin Duniya masu aikin wanzar da zaman lafiya hari ba a wannan wurin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wani jirgin sama Isra'ila ya kai hari a zirin Gaza a matsayin martanin harbin wani roka da aka yo daga Gaza, wanda ya dalilin mutuwar mutane biyu a yau Asabar din nan. Wannan dai yana zuwa ne a sakamakon bayyana babban birnin Kudus a matsayin fadar gwamnatin kasar Isra'ila da shugaba Donald Trump ya yi, wanda ya ce Amurka tana shirin za ta mayar da ofishin jakadancinta a can. Ƙungiyar Hamas ta ce an kashe mata mutane biyu sakamakon wannan harin. Wani sojan Isra'ila ya ce harin da aka kai an yi da niyyar auna wurare biyu ne da suka hada da wata masana'antar sarrafa makamai da kuma wani rumbun ajiye makaman haɗi da wani wurin da sojoji suke da zama. Sai dai wannan bayanar da gwamnatin Amurka ta yi ya haifar da zanga-zanga a ƙasashen musulmai da dama a dufaɗin duniya, zanga-zangan da ya yi dalilin mutuwar wani bafalestini a Gaza. Shi dai wannan ɗan taliki mai suna Mahmud Al-Masar, ɗan shekaru 30, sojan Isra'ila ne ya kashe shi sa'ilin da aka yi taho mugama a bakin iyakar Isra'ila da Gaza bayan Falastinu sun kaddamar da zanga-zanga sakamakon wannan amincewa da Amurka ta yi. Sojojin Isra'ila sun tabbatar da harbe mutane biyu a yankin Khan Yunis da ke kudancin Gaza, suna cewa mutanen wannan yanki su ne suka tunzura wannan zanga-zangar. Ƙasar Koriya ta Arewa ta amince su rika tattaunawa kai a kai da Majalisar Ɗinkin Duniya. Kafar yaɗa labarai na ƙasar ta Koriya ta Arewa ita ce ta faɗa yau Asabar cewa an cimma wannan matsayar ce biyo bayan ziyarar da wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya kai a ƙasar ta Koriya ta Arewa, Jeffrey Feltman, wanda shi ne ƙaramin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin demokuraɗiyya. Shi ne ya ziyarci ƙasar ta Koriya ta Arewa a cikin wannan satin, inda ya gana da wasu manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar da suka haɗa da ministan harkokin waje Ri Yong-ho da mataimakinsa Park Moon-gyok. Wannan ziyarar ta Feltman ta ƙara ba da gudunmuwa wajen nemo bakin warware matsalar da ke tsakanin Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasar. Wannan ziyara ta Feltman ta zo ne daidai da lokacin da Amurka da ƙasar ta Koriya ta Arewa suka kaddamar da atisayen su mafi girma. Dama dai ƙasar ta Koriya ta Arewa da Amurka sun kai wa juna wuya.
Ladan Ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya tun bayan kayan da babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta sha a zaben shekarar 2015, a yau wakilai daga jam'iyyar na gudanar da zaben shugabannin da za su ja ragamar al'amuran jam'iyyar. To, sai dai yayin da ake kan gudanar da wannan taro wanda fitowar sakamakonsa ka iya kaiwa cikin dare, rahotanni sun ce an fara samun tallaki. Daga Abuja ga wakilinmu Nasiru Adami Alhikai da ƙarin bayani.
Wakilai sun yi da fifi a dandalin Eagle Square don babban taron jam'iyyar PDP, inda za a zaɓi sabbin shugabanni. Alamu sun nuna gwamnonin jam'iyyar, musamman ma gwamna mai tasiri Nelson Wiki na Rivers, na mara baya ga ɗan takarar shugabancin jam'iyyar Uche Secondus daga kudu maso kudancin Najeriya. Hakan ya sanya tuni wasu daga yankin kudu maso yamma nuna damuwa ga yadda hakan zai iya shafar sabon haɗin kan jam'iyyar.
I am an Omoluabi of Yoruba land and I will not take part in this charade. I hereby withdraw.
Ba zan shiga wannan kwama calar ba don san ba a yi wa Yarbawa adalci ba, in ji Bode George yayin da yake janye takararsa a Husace. George ya ce ya zama wajibi gwamna Nelson Wiki ya ba wa Yarbawa haƙuri saboda ya yi zargin ya ci musu zarafi. duk da haka madugun jam'iyyar Shehu Gaban ya ce za su dage don yankin kudu maso yamman ya samu jagorancin jam'iyyar.
Ban san me Governor Wike yake so da ya dace yana nema ya ka rarrabuwan kan party, yana nema ya kashe ma party gaba ɗaya, because ni yasa in ta alheri ne su da suka yi taron nan a Potako suka ce ya koma kasan Yarba, don me shi kadai zai fito yace kuma bai yadda ba, inda niyyarsa gyara party ne kuma party ta ci gaba. Saboda haka ya kamata delegate da mutanenmu na arewa su haɗa kansu su gano cewa wannan alheri da ci gaban party nan lalle-lalle muna magana da da shugabancin PDP ta sake karba ta shugabancin Najeriya, babu inda zai fi mana sauki banda ciyaman ya koma kasashen Yarba. Duk wani surutu na cewa akwai haɗin kai duk maganan banza ne. Mutane suna manta da tarihi ne, lokacin da Obasanjo ya zo ya kawo Sato ya san ya bai kawo ba, amma ya samu gurbin Najeriya kuma ya yi shugabanci da sauransu. Kuma su shugabannin su na Yarba gaba ɗaya su suka zauna suka yi shawara, sun ce mutum ɗaya da zai iya haɗa kansu gaba ɗaya Yarba Professor Tunde Adeyinrono bai da wani tarihi ko na cin amana ko cin fuska ko cin mutuncin wani.
Sakamakon zaben ka iya kaiwa har cikin dare. Mun sanya duk matakan tsaro da suka dace, inji shugaban taron Gwamna Ifeanyi Ukowa na jihar Delta. PDP ta ware kujerar shugabancin jam'iyya ga kudu, tikitin shugaban ƙasa ga arewa. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, tun gabanin fara wannan taron a yau Asabar, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar, wanda ya sayo sheƙa zuwa jam'iyyar ta PDP, ya kaiwa tsohon shugaban Najeriya na mulkin soja Ibrahim Badamasu Babangida ziyara a Mina. Mustapha Natsir Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani daga Mina.
To, amma a ɗaya gefen shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Niger na hasashen ganawar manyan guda biyu na da alaka da babban taron da PDP, kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin Honorable Yahaya Ability ya bayyana.
Abin da ke gabanmu shine ya za a yi a zaɓe a samu matsala a zaɓen da muke
da shi. Wato, ganawa tana da alaka da yin sulhu a tsakanin 'yan tasara ke.
Ita ne kawai ba ku kanta jira ke kaka dara ita. To, abin da ya kawo shi kashi Alhaji Atiku Abubakar kenan ya zo ya gana da shi domin a zanna a ganta ina za a samu matsala. Ya koma jam'iyyar
yanzu shi baban gida wato yana nan daga zaune kamar kusan shi ke shirya abubuwan nan a can Abuja kenan.
Wato, abin da ke ciki yana nan zuciyar shi na can. Menene shiri shine ya za a yi jam'iyya ta zanna?
A halin da ake ciki dai, shugaban kwamitin shirya taron na PDP a Abuja, tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu, ya musanta labarin da ake bazawa na cewa Atikun ba zai kada ƙuri'a ba a wajen zaben shugaban jam'iyyar ta PDP.
Wannan zance ne, ƙarya ne. Duk wanda ya zo mana wato kafin wata ɗaya da zaɓe, za a bari ya tsaya zaɓensa. Abu dai da ba za mu yi ba shi ne ba wani wanda za a ce an ba shi fifiko, ba za mu ce waɗansu kar su tsaya saboda wani ba.
Atikun dai ya samu tariya ta musamman daga jigajigan jam'iyyar PDP a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To, a jamhuriyar Niger kuwa, yayin da kasashen duniya ke bukukuwan ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a matsayin ranar yaƙi da cin hanci, hukumar yaƙi da cin hanci a jamhuriyar Niger ta bayyana dalilan siyasa a matsayin wata hanyar da ke ƙara haifar da tarnaƙi wajen yaƙi da wannan matsala. Daga mai ga rahoton da Suleiman Mumin Barma ya aiko mana.
Le secteur public est considéré comme le secteur le plus affecté par la corruption.
Da yake bayani a game da halin da ake ciki a dangane da batun cin hanci a Niger, shugaban hukumar Halsiya mai yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa mai shari'a Abdulrahman Gusman ya bayyana cewa duk da nasarorin da ake samu har yanzu da sauran rana a gaba, kuma a cewarsa bincike ya yi nuni ma'aikatan gwamnati ne ke kan gaba wajen karɓar cin hanci, saboda yadda aiki da dalilan siyasa ya yi katutu a ofisoshi da ma'aikatan hukuma, yayin da jam'iyyun siyasa ke matsayin na biyu, sai ƙungiyoyin fararen hula da ke a sahu na uku a sha'anin cin hanci a wannan ƙasa. Yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa wani abu ne da ke buƙatar gudunmuwar jama'a a kowace ƙasa, bisa la'akari da sabbin salon da wannan al'amari ke bijirowa da su a kowace rana, in ji mataimakin shugaban wannan hukuma Salisu Ubandoma.
Da inda ba a samu shi kamar cikin fannin makaranta ko kuma fannin likita, to yau ya zama gama gari. Ko ina ka zo akwai cin hanci da rashawa. Shi yasa aikin ya yi yawa, aiki ne ba na halsiya ba ɗaya ba, ba na gwamnati ɗaya ba, ya zamanto aiki ne wanda kowa sai ya sanu shi, musamman ku ƴan jarida kuna da aiki sosai daga cikin wannan abin.
Ya aka yi cin hancin nan yake kamari a wannan ƙasa, ko wani abin da ku gano?
Duniya ce ta zama duniyar haraka, ta zama duniya ta kuɗi, in ba ka da kuɗi kai ba kowa ba ne, kuma ya zamanto wanda aka bagare ka shi kallo, shi ke sa sai ka ɗauki wasu darussa wanda ba su dace ba.
Rashin cikakken hurumin gudanar da aiki a sakamakon raunin dokar da ainihi aka kafa hukumar halsiya a ƙarƙashinta na daga cikin dalilan da suka kawo tarnaƙi wajen farautar gaggan mahandama da masu cin hanci. To amma sabuwar dokar da ke aiki a yau a wannan fanni ta kawo ƙarshen wannan damuwa.
Tun lokacin da aka yi wannan dokar, muna nan muna shirye-shiryen takardu wa'anda ya kamata mu yi aiki da justice, mu yi aiki da koti. Duka ina ganin kwanakin ga kuna jin labari ga zaman da gwamnati ya yi ansa hannu bisa wasu takardu. To wa'annan takardun za su ba mu ƙarfin gwiwa sosai.
A wani yunkurin ƙara tsaurara matakan datse hanyoyi ga masu cin hanci da karɓar rashawa, hukumar yaƙi da cin hanci halsiya da cibiyar yaƙi da masu halitta kuɗaɗen haram Sentif sun ƙulla yarjejeniya, wacce a ƙarƙashinta ɓangarorin biyu za su yi aiki tare da juna. Madam Sanadi Chimadan Hamdatan ita ce shugabar cibiyar Sentif.
Kun san cikin harkar aikin namu, structure guda ba ta iya ta yi aiki ita kadai, dole sai an kama ma juna, don saboda shi ne muka sa hannu. Yanzu reglementation kinan na wanda aka fuddo cikin duniya, kasashe duka kowane dole ne ya kama cikin wannan tahyamu.
Jamhuriyar Nijar, wacce yake matsayin ta 104 wajen cin hanci a shekarar 2011, ta samu ci gaba zuwa ta 101 a 2016, abinda ke fayyace nasarorin da ake samu wajen wannan yaƙi. Inji shugaban wannan hukuma Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe ne da minti 16, yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayoyinsu a Sama'u matar Bashar kansila mai tukunya da rindaji, da Jamila da Fatima Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, da Khadija Abubakar Sadiq Bilal da ke jihar Niger Nigeria, masu son jin tarihin masarautar Kwantagura. Bari mu kada birnin Muna, inda wakilinmu a jihar Naija Mustafa Nasir Batsari ke tafa da kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan masarautar ta Kwantagora, da walin Kwantagora Alhaji Mu'az Ahmad Wali zai ci gaba da bayarwa da ɗorawa kan tasirin Umaru na Gwamatse kamar haka.
To shi Umaru na Gwamatse sarautan sarkin Sudan din ba ƙasa, sarautan ne yake yawo da shi, bai ta ƙasa a lokacin 1859. A nan manta wanshi Ahmadu yana sarkin musulmi, ya aiko ya nada shi wazirin Sokoto, ya nada shi sarkin Sudan don dai kada ya koma, don an san take-taken shi sun sai da ya bar ruwaye zai je yake su ne.
Amma da gaske ne da masarautar Kwantagora ta kai har kusa da Sulaja, wai kamar yadda muke ji Turawa ne suka zabge masarautar saboda kamar wani laifi da aka yi musu a masarautar.
Ba laifi ba ne, yaƙe-yaƙen da Ibrahim da Umaru suka yi sun yi habbin nan gwari, kuma sun mamaye duka ƙasar gwari ko ta inazuninsu.
Hadda nan Mina ke
nan? Mina ma daga baya ka kirkiro ai. Sun ci Mina, sun ci mai kunkele, duk su mai kunkele Sokoto duk suna nan 1850, duk suna nan da mantama.
Ya aka zabge Kwantagoran ta koma can baya.
Kaga lokacin da Lugada ya zo, kasan ya zauna Zungeru. Sarkin Zungeru cousin ne na Ibrahim da Gwamace, kakan shi Motibo, yadda kakan Ibrahim yake Ibrahim da Gwamace. To ƴaƴan Umaru da Gwamace ne. To sai aka bar Umaru da Gwamace ba shi a ushishi. To lokacin da Lugada ya zo suka yi ta taimakon shi. In ana son ma'aikata su kwaso ƙauyawa a zo a taimake shi abin nan. To ya ji daɗi, kowane bature ya zo yana taimakon shi. Sai da aka zo aka ce to za a yi Mina a bar Kuta, da Kuta ne masarautar inda ake komi, ya ce za a dawo Mina. To da nan ne resident sai zauna shikenan. So kai Ibrahim na Ushishi ka rika zuwa majalisa. Da yana zuwa majalisa ushi shine shine aka ban bashi kasan gwari ka je majalisa ka dawo mina. So yace ai ba zai bai so haka nan aka cike kai dai ko da yace to zai wata uku gushishi wata uku akuta. So aka yadda daga baya da yace shi yana son ya koma gushishi ne saboda idan sarkin Sudan ya fadi sarautar rauni ya fadi kada a zo ba a bashi ba haka kake so haka yake so aka ci to cikin ka tafi ka zo na gushishi aka mishi bandure tsakanin gushishi da mina sannan aka yi kamuku mina federation aka hada su ba sarki a lokacin ba sarki ba ai masa sarki ba to a long time ba ai masa sarki ba
to wato su turawa ne suke wannan tsari
turawa suke wannan tsari in ba haka ba da an yi kaman Gwandu da Sokoto shi Ibrahim na gushishi na nan mina sarkin mina sarkin duka shi kuma Ibrahim na gwamace yana kwantugura sarkin kwantugura yadda Sokoto da Gwandu suke to Ibrahim na gushishi ya ce bai so haka nan shi yana son hankalin shi na can ba zai zama sarkin mina ba yana son ya zama sarkin Sudan ne to inda ya zo nan ba abin nan ba zai yi ba to daga nan aka ce to daga yau sarkin gushishi na iya zama sarkin Sudan amma sarkin Sudan bai iya dawowa
ba
ya ce zai zama sarkin gushishi a ban musu nasu wannan layi to haka aka zo na yanzu in ba ka ba ai kasan mu har ta kai ta an tubin din gware ai
na
tubin din gware
menene masarautar kwanta gore ta yi suna da shi kaman abun alfahari haka a masarautar kaman ku tashi haka da sauransu
a da ko a yanzu
duka da dadin da duk ka san
eh to da tashin ya ni zan sa shi ga ainihin wanda ke sarkin Sudan ne a lokacin Ibrahim dai ya yi tashi a yaƙe-yaƙe ya kuma yi tashi a hada mutane iri-iri su zauna for a purpose wannan da niyya shi Ibrahim kenan
shi Ibrahim shine sarki na uku bayan shi Umar bayan shi na gwamnati wanda
ya sarki na uku shine sarki na uku to amma wanda ya kula da raye kasa lokacin Lugard ya gabatar da mulki na yanda zai mulki kasa ta hannun sarakuna saboda yayin creating native authorities a lokacin Umar shine sarki shine kuma chairman na native authority duka gundumomin nan guda shida yanzu wanda su ne local government din nan guda ɗaya ne yana ƙarƙashin Umar Maiduguri to shi ya himmatu da raya hanyoyi raya sana'o'i kiwo noma makaranta mu kanmu a lokacin mun ci amfanin mai da hankalin shi da shi da SNP inda yaku ga karantar da boko ga yayan shi ne suka kirkiro middle school na Bidda 1912 to shi kan muna lokacin da NA take kuma lokacin da take hannun Maiduguri mun yi rawan gani
wajen bunkasa kasa
wurin bunkasa Emirate da hada kansu
da
ilmantarwa da sana'a da buwaya a cikin province din
kun zama kaman zarata dai
mun zama zarata sosai
wani sarki ne ke yin rawani da halshe ma yana yi da gaske cikin sarakunan
waina da wai buwa a Ibrahim ne in ya yi hushi sai ya dauko halshen shi akwai abin nan irin waɗannan kaman guda uku ne a wurin shi dai da aka kama shi aka kai shi Lokoja
turawa
suka kama shi sai a je a cin mashi waje
zauni
yana sallah yayi sallah
alhali kuma a tsare da
a kulle shi ma a daki na biyu sai kuma ka bude daki sai ka kafan shi yana can fa
zauni
ya miƙe kafa har ya tokari bango na uku da aka ce okay abin nan wani kaya
can kasar
wurin Muscat din nan na aka kamo nan Bature ya dauko shi
Maskatan ta wajen huntuwa.
Ta wajen huntuwa. Ne da kwantugura ta fashe. Tura suka abin nan suka kewaye ta. Aka ga dai ba yadda za a yi. Dole a ci kwantugura. Dakarun suka faɗa mashi ba mu in masu ya ce a shi ba zai tafi. Suka sunkuce shi kenan suka gudu. sai suka je nan maska ya sansani. To da aka je aka kama shi aka zo da shi lokaja aka sa shi cikin jirgin ruwa wanda za a ketara da shi rahidin da da ya daki jirgin sai ya nutse. Aka kici suka kokare dai suka ketare suka same shi a wurin tsaye
shi ya fita
ya yana shin sai yana kallon su har yanzu ne nan ya zama tsibiri na hudu shine lokacin da aka kama shi a Maska yace ma tukura kada ka yadda a yi sarkin Sudan zan dawo kuma haka aka yi ya shekara uku wai boyen da yayi tami but Lugard yayi sha'awa menene sirrin abin har yakan ci mishi ai a lokacin yakan ziyarce shi yana mamaki shikenan sai shi ka bari a yi sarkin Sudan zan dawo.
To shi rawanin nan an ce kaman turawa ne suka tube mashi rawanin shi shine sai yayi da halishin shi gaskiya ne wannan
ba ai yake da turawa ba ai gani da su ba ai no wannan ba yi da za a yi wannan hushi yake wurin yaki ko shirye cikin danbaran da zai yi wannan wai buwa ne ai in ba ya hasala ba Bature mai mashi komai ba haduwa da Bature kurum wani lokacin da suka je kai suka kama shi that's all Maska ne suka kama shi amma duk abin da aka yi yakin ma ba da ni da shi bane yaki suka yi ta bindigan sa igonsu su suna ta harbin su to lokacin da ma yazo lokaci tsare bai da wani bukata yi wannan ai tunda ba wannan abu ake
to daga baya shine suka maida shi ya zama sarki ba suka kaban sun gaji da tsaron shi ne suka maida shi koko dai kaman akwai hukunci da aka mishi da ya gama kama zaman fursu ne koma koko me karuwa
a sun ga dai mutumin kirki ne kuma shugaba wanda ake son ya jawo mutane ya ba su kyakkyawan shugabanci sai shi to zamu mai da kai amma zamu yi shi a hankali da farko zamu mai da kai sarkin Kwantagura ba sarkin su.
To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban tarihin garin Kwantagura da watakila wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
A gaida Ibrahim Kalmasi yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To sakon farko ya fito ne daga Muhammad Mekaimiya Oji Kwatas Gombe wanda ya ce Allah ya sa a kammala taron zaben sabbin shugabannin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya a cikin kwanciyar hankali da lumana. Assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa. Hakika zargin da wasu manyan jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Adamawa da ke Najeriya suka yi wa tsohon mataimakin shugaban kasar Alhaji Atiku Abubakar inda suka ce ya koma jam'iyyar ne domin ya haddasa husuma a cikin ta tabbas biri yayi kama da mutum. Wannan sako na haɗin gwiwa ne ya kuma fito ne daga Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da mai ɗakinsa Gimbiya Asma'u Dirin Daji jihar Kebbi. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
A wannan karin za a iya cewa Prime Minister India Narendra Modi zai fuskanci zaɓe mai cike da wahala tun bayan lokacin da ya kama rigar mulki a shekarar 2014. Yau ne ake masu jefa kura'a suke zaɓen shugaban ƙaramin hukuma a garinsu ta Gujarat. Jam'iyyarsa ta Bharatiya za ta yi karo da babban ƙalubale muddin tana son ta ci gaba da kasancewa kan rigar mulki a kudancin jihar tasu inda Modi yake shugabanci na kusan tsawon shekaru 13 kafin ya bayyana a matakin shugaban ƙasa. Masu kula da al'amuran siyasa kasar suka ce muddin shugaban na so ya samu galaba to sai fa ya samu wanda ke da farin jini da zai iya samun nasara kaf daya a yankin nasa. A wuri daya kuma yan adawa kasar Honduras na jami'u biyu daban-daban sun bukaci a rusu zaben shugaban kasa da aka yi. Salvador Nasrallah da Octavio Pinedo da waɗannan su ne su gabatar da takardar korafi a jiya Juma'a na bukatar a soke zaben kasa da gudana a ranar 26 ga watan jiya.
Masu sauraro da aka maka a ƙarshen shirin namu yau baki ɗaya, amma idan Allah ya kai mu anjima da daddare za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Amma idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Shila Dan Ibrahim Ayawa da Solomon Abudi haɗa mana shirin baki ɗin sa kamar yadda kuka ji, sai kuma injinin mu Nelson Lopez. Muhammad Lalo ke cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu.